Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Zaben hidda ɗan takarar gwamnan jihar Kano a ƙarƙashin laimar jam'iyyar APC mai mulki ya wuce ya bar baya da ƙura. Da yammacin ranar Juma'a da ta gabata aka yi zaben na hidda gwani wanda aka tashi jina-jina. Muna tahe da bayanai daga duka ɓangarorin da batun ya shafa da kuma sharhin masanin siyasa. Sha'aban Ibrahim Sharaɗa, ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu masu neman kujerar gwamnan jihar Kano, ya yi zargin cewa gwamnatin ta nemi halaka shi a ranar da aka yi zaben na hidda gwani domin mataimakin gwamna mai ci Nasir Yusuf Gawuna ya karɓi tutar tsaya ma jam'iyyar tasu ta APC takarar gwamnan jihar. A lokacin nema, wasu magoya bayan Sha'aban Ibrahim Sharaɗa suka jikkata, wasu kuma suka rasa rayukansu, kamar yadda za ku ji daga bakin shi a tattaunawarsu da Muhammad Awwal Sulaiman.
Sunana Sha'aban Ibrahim Sharaɗa, kuma a halin yanzu ɗan majalisar wakilai ne na tarayyar ninkintar ƙaramar hukumar birnin Kano da kewaye, kazalika shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri. Kuma har ya zuwa shekaran jiya, ɗan takara ko mai neman jam'iyyar APC da tsaye da shi takarar gwamnan jihar Kano a tutar jam'iyyar APC.
In muka ce a jimilla yanzu mutanen da aka jikkata sun kai kamar mutum nawa?
Wato abun da ya sa ba za mu iya cewa ga adadinsu ba, kawai shara suka fara kan mai duwa da wazi. Wato duk wani mutum da ake ganin alamar yana tare da mutane waɗanda ake ganin cewa nawa ne. Wallahi haka aka bi su, aka fatattaka su, wato lissafinsu kafin na fito daga wannan waje, in an tashi a yi min gunduwar da babu ma wani dalilin ko tunanin cewa zan iya farfadowa balantana a ce wani kaddara ta sa an ce tun da na zo na biyu. A ce kila ne zan yi jam'iyyar nan takara, wannan shi ne dalili. An tabbatar da rasuwar mutum biyu, kuma wasu suna kwance rai a hannun Allah.
Bayan da wannan abin ya faru, akwai wani mataki da aka ɗauka a hukumance?
To daman kamar yadda ka sani, mun sanar da dukkanin hukumomi tun a lokacin, kuma babban abu dai a gabansa aka yi. Sun san komi?
Kun sanar da hukumar 'yan sanda kenan kake so ka ce tun da?
A gabansa aka yi komai, don haka ba mu buƙata da su. Kazane da su muka je wurin nan sun gani. Da jami'an fararen kaya da 'yan sanda da su aka yi sun ga abin da ya faru, kuma ba uba sun ga kafafen yaɗa labarai. Kuma ai rai ba aboye ba ne ba, gashi nan dai an gani. In an ce ƙarya ne sai aka fita mana da bincika.
Janyewar da kai daga takara, baka ganin kai gaggawa kuma baka baiwa abokan hamayyarka abin da suke so ba?
Babu inda na ce na janye. Babu inda na ce na janye. Na ce dai na yi watsi da sakamakon da aka bayyana. Amma ni har yanzu matsayin ɗan takara nake, kuma za mu bi dukkanin hanyoyin da ya kamata mu bi domin a kwato 'yancin al'umma, domin dokar zaɓe ta haramta a zo a tarsasa mutanen da za su yi zaɓe a ce kun zaɓuwa ne. Akwai irregularities da yawa da muna nan muna bin matakai da za mu ga cewa an dawo da haƙƙin al'umma.
Su waɗannan bayan Allah da aka farma har aka ji musu ciwo, su a waje ne abin ya faru ko kuma a cikin wurin da ake?
A waje ne abin tunanin tun da an hana kowa shigowa. Musamman waɗanda ba cin mutunci za su yi ba nawa.
Ba daga cikin delegate ba ne kenan, su ba delegate ba ne.
Ai, delegate ɗin gaba ɗaya ba ne da ko ɗaya, duka gaba ɗaya na gwamna ne. Sama da mutum 5,000 banda ko mutum ɗaya ciki, ni kaɗai ne na shiga.
To amma kuma ka ce har ka samu 30.
To ai, wannan 30 ɗin mutane ne na Kano da an bari an yi zaben saboda Allah, wallahi zan iya cin zaben nan.
Na tuntuɓi wani jami'in gwamnatin jihar Kano domin mu ji ko da gaske gwamnatin ce ta shirya wannan hari kamar yadda Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ya zargi.
Ado Tati Dala mai ba wa gwamna shawara kan harkokin ɗalibai. Gaskiya ne an yi taro na primaries na gwamna a Kano wanda aka yi a Indo Stadium, wanda kuma jam'iyyar APC ta jihar Kano ta gabatar da shi. A wannan rana ba a samu damar yin taron nan da wuri ba, sai da magariba zuwa dare aka haɗu. Wannan Sha'aban Sharaɗa ai zai iya faɗar haka shi, saboda dalili ai kin san aka ce miki wanda duk yake da ƙorafi ko kuma yake ganin cewa ba a yi mai daidai ba, dole zai yi kokarin jingina wani abu, amma babu yanda za a yi gwamnati irin ta Kano da muke kokari a hana sare-sare da dabance-dabance, babu yanda za a yi gwamnati guda irin ta Kano ta sa a zo a yi wannan ta'addanci, wannan abu rashin jin daɗi, duk rashin imanin kan ga abin da ya faru, za ka ga cewa ba abu ne mai daɗi ba, kuma ba abu ne wanda zai wa al'umma ko kowace irin gwamnati daɗi ba abin da ya faru. Wannan na ga miki ba ɗayan biyu ba karaba ɗaya biyu da cewa mutane ne wanda dama sun saba rigingimu a tsakaninsu, to kuma su ne rigingimu suka haɗa su kuma aka yi wannan ta'addanci.
To wane irin mataki gwamnatin jihar Kano ta ɗauka game da wannan abu mara daɗi da ya faru na sare-sare da soke-soke?
Abin nan bai wa gwamnatin Kano daɗi ba, don duk wanda ya ga wani abu hankalinsa ya tashi, kuma duk mai imani a jihar Kano ba zai ji daɗi ba. Kuma ita dama gwamnatin Kano a shirye take da duk inda ta ga ana gudanar da wani abu irin wannan abu, ta kama wa'innan mutane kuma ta tabbatar da cewa an hukunta su. Saboda haka jami'an tsaro suna nan suna irin aikinsu, wanda bai dace mu zo mu sa musu baki ba, kuma insha Allah don ba da daya ba za a ga reaction din da jami'an tsaro za su yi akan wani abu da ya faru.
Haka kuma na tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar ta Kano domin mu ji nasu bayanin.
Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Da farko, kafin ma a fara waɗannan gudanar da primary election din da aka yi na jam'iyyu, mun zauna da shugabannin jam'iyyu, mun zauna da su wanda kuma mun ja hankalinsu akan cewa su ja magoya bayan su kunne a zauna lafiya, ba ma san wani abu da zai tada hankalin al'umma, musamman ganin 'yan daba a wuraren da za a yi waɗannan abubuwa ɗin. Duk wanda aka ga kuma za a kama shi. A zaman da aka yi da su, sun yi alkawari kuma akan cewa duk kowa zai ja wa magoya bayansa kunnensu, zai ja musu hankali akan cewa ai abin da ya kamata. Duk wuraren da aka gudanar da waɗannan zaben fitar da gwani, abin da ake cewa primary election, ko ina da ina, kamar yadda suka rubuto takarda a rubuce, mun ba su tsaro a ko'ina da ina. Haka zalika, bayan haka, daga rahotanni da muka samu daga waɗanda aka tura su kula da waɗannan wurare, kowa ya ba mu rahoto akan cewa wannan zaɓuɓɓuka da aka yi na fitar da gwani, an yi shi lafiya, an kammala lafiya ba tare da wani hayaniya ba.
To amma kuma yaya labari ya karaɗe ko'ina cewa a wajen zaɓen hidda gwanin da aka yi a Kano an yi doke-doke da yanke-yanken juna da sare-saren juna, inda har wasu suna kwankwance a asibiti, wasu ma an ce sun mutu?
To, mu dai aiki mu muke, kuma kamar yadda in tabbatar miki, wuraren duk da aka gudanar da tantance gwanaye na zama 'yan takara na duka jam'iyyu da suke jihar Kano da suka gudanar suka kawo mana takarda muka ba da tsaro, babu wani wuri da aka kawo mana ƙorafi irin wannan. Haka zalika, su ma ga al'ummar, ba wani wanda ya kawo kansa wurin 'yan sanda akan cewa wani ya ji masa rauni ko wani abu makamancin haka. Ba mu da wannan rahoto a wurinmu na jami'an 'yan sanda da suke aiki a wannan jiha.
Wataƙila ba za ka rasa ganin videos ɗin da suka yi ta yawo ba, kuma an tabbatar da cewa a jihar Kano waɗannan abubuwa suka faru.
Akwai waɗanda suke irin waɗannan, irin harka ta faɗace-faɗace na daba. To idan suka irin wannan faɗan, ko wani aka ji wa rauni a cikinsu, ba sa kaiwa rahoto wurin 'yan sanda, sai dai su ɗauke shi ma su gudu da shi su je su ɓoye, don gudun ma kar bincike ya biyo ta kansu, ko kuma kar abu a gano cewa faɗan da ba su kai. Babu wanda ya kawo mana rahoto akan cewa wani ya ji masa rauni ko wani abu ya faru da shi a ofisoshinmu gaba ɗaya da muke da su da 'yan sanda a jihar Kano.
Yanzu da ka samu wannan labari, me hukumar ku za ta yi a kai?
To ai yanzu a wurin ki muka je. Kawai shawara da zan ba al'umma, idan har akwai wani wanda yake da ƙorafi ko wanda aka yi masa wani abu kuma yana da tabbacin abin da aka masa, abin da ya kamata ya je gurin 'yan sanda ya shigar da ƙarar. Kiga yanzu abu, misali kamar da kika faɗa kin ga bidiyo, to duk wanda yake bidiyon nan babu wani wanda ya je gaban 'yan sanda kai ƙorafin wane ya masa kaza. To kinga lokacin da mutum yayi aka shigar da ƙorafi, ai shine za a binciko a fara gudanar da bincike akai a gane su waye suka yi, me da me ya faru. To kinga abin da ba a zo gaban ka an yi ba, abin da baka sani ba, to kinga abin da ya kamata sai an shigar da ƙorafi ma kafin ka fara sanin abin da ya faru.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin kodayaushe a shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Ko ta Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Da kuma ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da NAS FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma ta Unity FM a Jos Jihar Plateau akan mita 93.3. Domin mu ji yadda irin waɗannan tashe-tashen hankula za su shahi zaben shekara mai zuwa ta 2023 da kuma yadda irin waɗannan abubuwa za su raunana demokradiyyar Najeriya, na tuntuɓi masanin harkokin siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage na tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano.
Irin wannan abubuwa dai na banga siyasa abu ne na farko wanda yake nema ya wuce gona da iri. A da can 'yan banga kawai an sani masu kare aƙida ta jam'iyya ce da shugabanni, amma ba ruwansu da sassari mutane a kashe har a kai ga kashe-kashen kai. To a yanzu gashi abin ya wuce iyaka, idan an ce za a zo ya campaign a wani guri ko kuma zaɓe ya kije kaman wani yaƙi ne, a zo wa'anda ba su ji ba ba su gani ba a far musu da makamai. Kuma dalilin yin hakan shi ne su 'yan siyasar su ne suke baiwa matasa kuɗi, sannan su ba su mugun ƙwayoyi, sannan kuma su ba su makamai. Har akwai wani abu da a nan Kano ake kira wai shi koko, za a haɗa ƙwayoyi ne iri daban-daban a ba wa matasa. Duk wanda ya sha za ki ga ya fita daga hankalinsa, idan an je wajen gurin irin wannan guri sai su karwa mutane su kakkashe su.
Farfesa, idan muka duba wannan abu ya faru ne kawai daga zaben hidda waɗanda za su tsaya takara, kuma in muka duba tahiyar da ke gaba tana da nisa kafin mu kai shekarar 2023. Kafin a kai wannan lokaci, ya kake ganin irin wannan tashin hankali zai kasance?
Na'am, gaskiya abun zai ɓaci sosai. Dalili ko shi ne masu yin 'yan banga ɗin waɗanda suke sa su don suna cimma burinsu ne, wannan yana taimaka musu su ci burinsu. To abun da zai sa ya kasance shi ne cewa ya hukumar zaɓe INEC ta yi wani kuskure da ta ƙara tsafan wa'adin yakin neman zaɓe. Da duk zaɓe baya wuce wata uku za a yi a gama. Yanzu ko a ce za a yi campaign wajen wata takwas ana yin abu ɗaya. To a gaskiya za a ba da dama ne a yi irin wannan ta'asa ba kaɗan ba a tsawon lokaci. A samu rigingimu cikin jam'iyya, kuma a samu tsakanin jam'iyyu ma, don kowa zai kawo nashi 'yan banga a tsawon wannan lokaci har a sa mutane ma su kosa su ga sun gaji ma da tsarin demokradiyyar. Don za a aje su wajen wata takwas ana fama da wannan tashe-tashen hankali.
Farfesa, mecece mahita? Ya za a yi a shawo kan wannan al'amari?
To mafita dai da yawa. Na farko dai, idan an ce su 'yan siyasa su yi, su ba za su yi ba domin masu yi suna cin gaje shi. Don haka mafita dai shi ne na farko su matasan su ki yarda a ringa amfani da su. Domin duk wanda ya zo zai wannan banga ɗin za ka ga bai kawo wani nashi ba, 'ya'yan talakawa zai sa ya ba su kamar yadda na ce makamai da kuɗi da ƙwayoyi ya juyar musu hankali. Don haka kamata ya matasan mu su fahimci wannan. Sannan abu na biyu, dole mutanen gari ce mun kyamaci irin wannan al'amari. Ta ya za mu kyamace shi ko shi ne duk wanda ya zo ya yi mana banga ko mun abu na tsisan an zo zaɓe kar mu zaɓe shi. Kuma mu daina bari ana fitowa da kafafen yaɗa labarai da idane ana irin wa'annan cin mutuncin da zage-zage da kuma ita kanta bangar aji. Sannan uwa uba sai jami'o'in tsaro sun tsaya a kan wannan al'amari. Ka tsarin demokradiyya ba lasin zai aka ba kowa ya ci karansa ba babbaka ba. Tsari ne wanda aka gina shi a kan tushen doka da oda. Don haka bai kamata a ce wasu sun fi ƙarfin doka da oda ba su ringa tada hankali a cikin al'amuran. Ma'ana shi ne ko da ba a kawo wannan ba, to hukumomin zaɓe a sa shi a ciki wanda yi kawai a soke shi daga zaɓen takara. To in ana yin hakan aka dage, don Allah yadda za a kawo ƙarshen al'amarin.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan. Na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Bilkisu Ahmed, sai kuma editan Musagir Kano Sale, Ni Halima Jimarau ke sallama da ku huta lahiya.